Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Wannan shine kashinmu na biyar, yau 19 ga watan 12 shekara ta 2023. Akaramaka Allah, barka da zuwa.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko ta ce, Akaramaka Allah, tana da tambaya ta ce ta haihu ne ta zo gida wanka da izinin mijinta sakamakon rashin abinci. Ta tai 40 bai zo ba. Abin da ya haɗa su da shi kawai naira 300 har yarinyar ta rasu. Bai zo ba, bai aiko ba. So sai aka rarrashe ta za ta koma. To da za ta koma kawai sai ya turo mata da takarda. Takarda ta saki, alhalin tana cikin jini. To shine lissafa tambayar da take, za ta lissafa da wannan jinin da take ciki ko kuma yaya?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa. Nabina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man iktafa. Barkanmu da yammacin wannan rana mai albarka, wannan lokaci mai albarka don ci gaba da amsa tambayoyi da iyayenmu mata suke aiko mana a shafinmu na fatawa ta WhatsApp. Insha Allah, kamar yadda ɗan uwaye bayani, yau muna zama na biyar wanda za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuto mana. Abu na farko, wannan baiwar Allah da ta haihu ta dawo gidan su har ta ɗauki adadin lokaci har yadda aka haifa ta mutu saboda rashin abinci kace ko? Ba abinci, ta dawo gidan su da kuma izinin mijin, da ta zo za ta koma kuma mijin ya sake ta. To na farko, muna jajanta miki, Allah ya miki zaɓin alheri, Allah ya miki zaɓin alheri, kuma Allah ya sa wannan saki da mai gidan ke miki ya zama alheri ne gare ki. Idan kuma alheri ne ki koma, Allah ba ki ihon komawa ɗin. Abu na biyu, wannan mai gida bai kyauta ba, bai yi mutunci ba, bai yi ya kamata ba, bai kyauta ba. Kuma irin wannan abun shine kullum muke ta faɗa cewa maza su ji tsoron Allah, su rinka kyautata wa matansu, su rinka faranta musu. A ce mace ta bar gidanka saboda yunwa, baka je ka duba ɗan da aka haifa ba, har ma Allah ya sa ɗan ya mutu, ta zo za ta dawo gidanka ta ci gaba da zaman aure, kuma ka rubuta takarda ka sake ta. Duk wanda yayi wannan, inda yadda kika faɗa haka ne, to bai zai ga alheri a rayuwarsa ba. Abu na uku, na ƙarshe shine sakin da aka yi mata a cikin jini. Ba a sake mace a cikin jini, ba a sake mace a cikin jini, kuskure ne. Ya kamata sai ta gama jinin hailarta ko jinin haihuwarta da sauransu, amma dai sakin ya yiwu. Idan kin gama jini ɗaya, wannan sakin da aka yi miki za ki irga, in ya ƙare to kin yi jini ɗaya kenan, tunda kafin jinin ya ƙare ne ya sake ki, saura miki jini biyu kenan. Wallahu alam. Duk da wasu kuma suna da fiƙin fahimtar cewa ba za ki riga da wannan jini ba sai kin ainihin wato yi sababbin jini jina ne. To amma dai abinda shari'a take damuwa da shi, a yaushe aka sake ki, yaushe kika fara idda. So tunda an sake ki yanzu, kuma damun an sake ki kafin jini, to kinga idan kika yi jini ɗaya, kin yi ɗaya sai na biyu sai na uku. Wallahu ta'ala alam.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta biyu ta ce, ana binta azumi 12 lokacin tana da ciki, sai mijinta ya mata ciyarwa a lokacin. So yanzu kuma ta warke, ta haihu, tana shayarwa, ba za ta iya rama azumin ba. To amma ta ji an cewa in dai an yi ciyarwa, to in an samu sauki dole sai an rama. To dole sai ta rama ko yaya?
haka ne mai ciki rahama azumi za ta yi ba ciyarwa ba, wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai da suke fada. Wadanda za su ciyar shine marar lafiya mai dawwammamiyar rashin lafiya, mai ulsa dawwammamiya da ba san ranar warkewa ba, ko wani ciwo dawwammamiya wanda ba zai iya bari a yi azumi ba, wannan shine zai ciyar marar lafiya kenan. Sai kuma tsoho wanda yake ba zai iya yin azumi ba saboda shekaru, to wannan su ne aka ce in sun sha azumi su ciyar. Amma mai ciki idan ta sha azumi za ta rama ne, da haka wanda suka baki fatawa akan kirama azumi shi ne ya fi daidai. Idan wannan ciyarwa da kuka yi Allah ba ku lada, da mai gidan ke ciyar Allah ba da lada, to yanzu sai ki jira sai kin warke, ko kin gama shayarwan, ko kin gama renan cikin, sai kuma kirama. Kina da lokaci mai tsawa, tsawon shekara da yaron ya danyi kwari, sai ki rinka yi 1 2 3 kina rama, 1 2 3 kina rama. Wannan fatawa da ake bayarwa kullun ciyarwa, ya kamata ku yi takatsantsan da maganar ciyarwa din nan, kuma ku rinka tsananta bincike. Allah ya gane da mu.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce su uku ne a wajen mijinsu, to ta ce ita ce uwar gida suna da yara tara, to in an samu kuɗi haka za a raba, to baya raba daidai wa daidai a yadda ta faɗa, sai a ce wai dan farko dan fari za a ba shi kuɗi kaza, da na biyu according to ana raba kuɗin ne kamar adadin shekarun yaran ba. Ta ce kamar an samu 400,000 ita da 'ya'yanta suna samun 250,000, sauran matan biyun kuma bai fi a raba musu 150,000 ba. Shi ne take cewa da Allah akwai kuskure a ciki, ita dai ta sha mai nasiha amma ya ƙi yarda.
To abinda ya tabbata a hadisi, manzo Allah yana cewa ku ji tsoron Allah, wa'dilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. Idan an zo rabo ba a so a fifita wani akan wani, in an zo rabo a gurin yaya ba a fifita wani akan wani. Wasu suna raba kyauta da suke bayarwa a gida a bisa rabon gado, kamar yadda ake bayarwa a rabon gado, namiji a bashi double share na mace, ita kuma a bata half share, wato rabin namiji. Wannan ba daidai ba ne, idan an mutu ne bayan mai gida uba ya mutu, to wannan shi ne ake bambantawa tsakanin miji da mace. Sannan lokacin da mai gida zai bada wata kyauta wa 'ya'yansa ko taimako, in ka ba wannan gida dole shi ma ka ba shi gida, in ka ba wannan gidan miliyan ɗaya shi ma nan ka ba shi gidan miliyan ɗaya, in ka ba shi kayan miliyan kaza dole ka ba wannan kaza. Wannan wajibi ne masu gidaje su kula. Sannan mun sha faɗa muna bayani, duk wanda yake da 'ya'ya idan ya zo ya daina haɗa uwar a wajen kaso da uwar da 'ya'yan gaba ɗaya, ya dunkule su, a'a ya ware 'ya'yan ya ba su nasu, ya ware matan gida ya ba su nasu. Kamar idan ya zo kawo kaya a gida, abinda ya kamata yi shine matansa uku kowace mata ya ainihin wato ba ta kasanta, sannan kuma a ware kawukan 'ya'ya kowane yaro a bashi nasa. Akwai abubuwan da suke iya faruwa wanda ba za ka iya bambantawa ba, wannan shari'a ba ta mai da hankali a kai. Kamar misalin an zo ɗinkin sallah, duk kowa da aka sai masa yadi, irin yadin da aka sai wa kowa, shi za a sai wa kowa, sai dai kuma wani ya fi wani girma, to dole kun ga ƙananan yara kasansu ba zai kai na manya ba, wannan ba yanda za a yi da shi. Ƙananan yara kasansu ba zai kai na manya ba. Sannan kuma idan an zo haka, wani lokacin za ku ga kayan mata ya fi tsada, idan an sai wa yara yadi an musu ɗinki an yi aiki, to sai ga ita mace bayan an sai a tamfar, to sai an sai mata ɗankwali da hijabi, wataƙila da ɗankunne, wannan duka tunda yanayin jikinta ne haka yake wannan babu komai a shari'a dan ka san mace yafi na namijin saboda yanayin kayan da za ta saka haka yara guda biyu da suke karatu a university ɗaya yana karatun wata kila mass communication ɗaya kuma yana medicine to kudin makarantan wancan dole yafi na wancan tsada to wannan ba daga uba bane tsarin yanayin karatun ne shi ma Allah bai kama mutum ba dan ya bambanta amma haka kawai ana zaune a gida uba ya zo rabo ya fifita wannan da akan wannan ba daidai bane idan an kawo abinci kowa a bashi daidai inda zai ishe shi amma magana kudi ai equal share ya kamata su samu saboda me yanzu abinda dan shekara 10 abinda dan shekara 20 yake da bukata na kudi dan shekara 10 ma za a iya yi masa amfani da wannan kudin kamar misali uba ya raba naira 100,000 to ba za a ce mai shekara 20 ya karbi 100,000 mai shekara 6 shi kuma a bashi 10,000 ba a shi ma mai shekara 6 ai da ne kuma akwai abubuwan da za a iya kashe mai sama da 100,000 ma da ka iyaye ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin yayanku dan mutuncin ku ya kubuta a tsakanin idan yayanku idan ba ku yi haka ba to za a iya samun matsala na rashin biyayya daga yayanku a gare ku da kuma raba kan yayan a gidaje muna fatan Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya taimake mu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba neman addu'a take tace yaranta guda biyu sun yi saukar karatun alqur'ani kuma wannan watan za su kammala karatun su na jami'a tana bara addu'a Allah ya ba su mazaji na gari
to muna miki addu'a da ke da dukkan daliban mu da suke bin mu a wannan shafi da dole su aika mana cika du'a Allah ya aurar muku da yayan ku Allah ya ba su mazaje na ƙwarai yayan mu duka Allah ya aurar da su ya samu musu mazajen arziki duk wacce take da yarta budurwa take zaune a ƙasa ba samu mijin aure ba Allah madaukin sarki ka musu zabi daga gare ka kuma ka aurar da su a kwanciyar hankali ka bada abin da za a aurar da su Allah ya karba mana wallahi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta gama jinin al'ada mijinta ya ƙi hakuri kafin ta yi wanka har ya sadu da ita to shine take cewa da ta zo yin wanka niyya biyu za ta yi ko kuma abin da suka yi din ma da ya dace shine take tambaya
na farko dai ya kamata idan mace tana cikin al'ada kar a kusance ta haka idan ta gama jinin al'adar ya kamata sai in ta yi wanka qur'ani shayi fa iza tataharna fa atuhunna min haythu amarakumullah idan sun yi wanka sun yi tsarki kenan haka malaman tafsiri suka fassara ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku da ka ba a zuwa a sadu da mace in ta gama al'ada sai ta yi wanka duk jarabar miji da kwadayinsa da sha'awarsa yayi hakuri ta watsa ruwa ko ya yake to wannan ya kasa hakuri ba za mu ce ya sadu da ita tana al'ada ba tunda ai ta gama al'ada kawai dai laifinsa bai bari ta yi wanka ba idan ta zo za ta yi wanka ɗaya za ta yi da niyya guda biyu niyan wankan haila da niyan kuma wankan janaba abinda za ta yi kenan ko kuma sai ku rinka gaggawa dan magana ta Allah akwai mazan da su ma suna zargin matan namiji ya zauna ya jira ki kwana 7 ki gama al'ada dan shakiyanci da shedanci na wasu mata sai kaga tana ta shiriri ta tana shirme ta tsarkaka tun bayan magarba amma ba ta wanka ba har sai mai gida ya dawo da daddare ba ta wanka ba ko bayan isha'i ta tsarkaka amma ba ta wanka ba har ta bari mai gidanta ya dawo ba ta wanka ba ko da rana ne ta tsarkaka mai kwanta maza ta je ta watsa ruwa ta wanka kuna cutar da mazajen kuna shiga hakkin su abinda kuke ba daidai bane kuma ke kika jefa mijin ki ya shiga cikin wannan halaka ko cikin wannan laifi Allah ya gyara mana Allah ya samu dace wallahi alam
to Allah ya saka da alkhairi wannan ma neman addu'a take bai yadda za a yi wa addu'a ta sami visa ta bi mijinta kullum in suka apply in visa sai ai rejection tana zaune a nan shi yana can da saurayi
gaskiya akwai kunci kwarai da gaske mutum mace an aurar da ita mijinta yana wata kasa ita tana wata kasa ba daɗi, to amma kuma ba a tafiya dole sai da visa. Muna fatan dai Allah tabaraka wataala ya ba ku yadda za ku yi, kuma Allah ya ba da nasara. Muna amfani da wannan dama, duk wanda suke kallon mu a duniya da wanda suke ji, ai musu addu'a Allah Ubangiji ya ba ta mafita dan ta tafi wajen mijinta ta ci gaba da yi masa hidima ta samu ladan miji. Assalamu alaikum.
Ita ma wannan neman addu'a take, ta ce da Allah ya taimaka mata da addu'a ta samu sana'ar da za ta yi, ta riƙe yaran da suke gabanta kamar an bar mata yara ne.
Wannan baiwar Allah, ko dai an bar mata marayu ko kuma miji ya sake ta an bar mata da nauyi, muna mata addu'a Allah ba ta sana'ar da za ta yi, Allah kuma in ya ba ta ya sa mata albarka a ciki. Wallahu alam.
A wannan mai tambaya ta gaba ta ce ita da mijinta sai ya basu da yaranta, sai ya sa TV bai zo ba. Ita tana tunanin wai wajen mahaifin shi yake tafiya, mahaifin shi yana yawan kiran shi a waya kamar yadda ta faɗa. To dai sai ta kalla kamar ya fi kula da mahaifin nasa. To shi ne take neman addu'a da kuma shawara da kuma me ya kamata.
Da matarka da ka aura da mahaifinka, duka kowa na da haƙƙi a kanka. Fa'ati kulli haqqin haqqahu. Adalci shi ne kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa. Kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙi, ba a ce ka tauye haƙƙin mahaifinka ba. Ka fifita matarka, kamar yadda kuma ba a ce ba ka fifita ka tauye haƙƙin matarka ka je ka ba mahaifinka ba. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Kowane ɗaya ka tozarta haƙƙinsa, Allah zai tambaye ka. Ke ya kamata kuma ki zama mai uzuri idan har wata larura ce mai ƙarfi ta rike shi akan jinyar mahaifinsa da larurar da yake ciki, sai a duba a gani inda gaske ne haƙiƙa haka abun yake. To ana da ba ni sunan shi, ana da uzuri, yana da uzuri, wataƙila ya shiga wani yanayi ne ba wanda zai kula da shi in ba shi ɗin ba. Kuma tunda ke matarsa ce, kuma yana da ‘ya’ya da ke, na tabbatar ba zai kasa tuno ku ba. To a ɗan yi mai uzuri, shi kuma ya ji tsoron Allah ya rinka tunawa, ko ya dai in ya ba wa mahaifi haƙƙinsa, in ya ba wa mahaifi haƙƙinsa, to lalle ya zo ya baki sai ma naki haƙƙin. Karki masa magana akan cewa ya fifita mahaifin shi akan ki. Zai iya cewa ya fifita mahaifinsa akan ki, zai iya faɗa, zai iya rabuwa da ke, kuma ba zai iya rabuwa da mahaifin shi ba. Dole dai abin yana buƙatar haƙuri da kaiwa zuciya nesa, sai dai fa shi ma abin da ya ba daidai ba ne. Mutum ya tafi ya bar matarsa sati biyu, ba ci ba sha ba duba hali da yanayin da suke ciki, wannan wallahi ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Shawara a nan shi ne a ci gaba da addu'a Allah ya ba wa mahaifin shi lafiya. Abu na biyu, a sa manya a ciki, a kira shi a zauna da shi, ko ya dai ya tsaya ya matsanta ya takura, ya ga ya ɗan ware muku lokaci da zai rinka kulawa da ke da ‘ya’yansa gabaki ɗaya. Lalle ya kamata, amma ba na baki shawara ki kashe aurenki saboda yana jinyar mahaifinsa baya zuwa wajenki. Ki haƙuri, lokaci ne, Allah zai ba mahaifinsa lafiya kuma zai dawo wajenki insha Allah. A isan masa da wannan saƙo, muna masa addu'a Allah ya ba mahaifinsa lafiya, amma ya dawo ya kula da iyalinsa. Wallahu alam.
Yau Allah ya saka da alkhairi. Wannan ma neman addu'a take, a taimaka musu da addu'a su samu mahallin kansu, su huta da yawan gidan haya.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama, ya ba su iko. Duka muna yi wa kanmu addu'a, Allah ka ba mu inda za mu zauna, ka ba mu inda za mu suturta kanmu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan mai tambaya ta gaba ta ce su biyu ne a wajen mijinsu, to sai ya shiga matsala a wajen aikin shi haka, to dai ya zama baya iya ɗaukan nauyinsu. Ta kasance da ita da abokiyar zamanta ta, su daga gida ake turo musu daga kuɗi da sauransu. So har ya zama cewa dai akai haka. To daga baya ita dai kishiyar tata ta gaji, ta tattare kayanta ta tafi. To bayan ta tattare kayanta ta tafi, sai ya samu aiki kuma yake so, sai ta zo tana so a dawo da ita. To ita kuma sai suke ganin uwar gidan ce take ƙi, ta ce ta yi ƙoƙarin ta masa magana, ta ba shi haƙuri, har daina kula ta yake. to
ita wanda ta tafin kokuwar gidan
uwar gidan an tayi kokarin a dawo da abokiyar zaman tata
ya sake ta
kenan ya sake ta
to
bayan ta tattara kayan nata ai sakin ta ne ya sake ta so ana haka ita yanzu matsalar ta tana tura da ƴaƴanta wajen uwar gidan wajen wacce aka saka din to shi kuma har yazo ya hana yanzu dai an sa ta a tsakiya tare ta yadda za ta ita tana so ta yi zumunci da su amma shi ya hana abinda take cike kenan tace kamar kuma manyan yaran ta yaran kishiyar gani suke kamar ita ce take hana mijin ma ya dawo da ita yanzu dai an sa ta a tsakiya tare ta yadda za ta yi wacce shawara za a bata
to ita dai wannan mata a lokacin da mijinta ya samu karyar arziki ta dan yi gajen hakuri da ta dan yi hakuri a rayuwa ta dan lallaba dai kamar yadda ke ma din kika yi hakuri gaskiya ba zai ji dadi ba kuma da ta bi ta hanyar lalama ta nemi sakin ba tare da wai ta fita daga gidan shi ba ma'ana dai ina so in ce miki kamar sun yi rabuwa ne ta rashin kirki da ba da dadi aka rabu ba shi yanzu yana ganin cewar sai da ya samu wadata ne za a dawo a neme shi da lokacin da yake cikin talauci kin guje shi kenan kina zama ne da shi saboda abin duniya ke ma ina ga ai da kunya ma kice zaki dada komawa gidan da sai ki bari shi ya dawo da ke da kanshi to ke yanzu matsalar ki Allah miki albarka kin yi kokari ya dawo da matarsa bai yadda ba kuma kin yi kokari ki zumunci da abokiyar zaman ki mijinki bai yadda ba baki da laifi zaki bi umarnin mijinki ne kar ki zo ki bari ki samu sabani da mai gidanki tunda ya hana ki shikenan sai a aika mata sai a gaya mata ki ce wallahi mai gidan ku ne ya hana kina so ki zumunci da ita amma mai gidan ku ya hana ki sanar da ita ta sani kuma duk wanda zai iya zargi a sanar da shi ya sani wannan shine amma ƴaƴansa ko ƴaƴanta ba laifi a rinka tura su ko da baya so a tura su su ji su zumunci da wasu ba shi da hakkin da zai hana in har ta tafi ta bar ƴaƴanta a gidan mijin bai da hakkin da zai hana ƴaƴan mace ta je ta gaishe su je su gaida uwarsu nan ba shi da dalili ba da hujja muna fatan Allah ya daidaita ku kuma Allah ya ba ku hakuri amsar ita ce ki bi mijinki ki hakuri da maganganun da waɗancan za su faɗa Allah shi ne masani shaida amma ki bi mijinki ka ki lalata aurenki dan kokarin faranta wata wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai addu'ar da ake a sujjada za a iya yi a guda ɗaya ne ko dole sai an yi a duka sujjada da take cikin sallah
kowace sujjada da take cikin sallah ana mata addu'a ba wai kwaya ɗaya ba kuma ana faɗin subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala mafi karanci kwaya uku bai da iyaka in mutum ya faɗi sau 100 ma yayi a sujjada 50 30 10 15 5 9 20 duk abinda mutum ya faɗa to yayi a sujjada kuma kowace sujjada ana mata addu'arta kowace sujjada ana yi mata me ana yi mata addu'arta Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu daji
Allah ya saka da alkhairi wannan tace su hudu ne a wajen mijinsu to wai idan ta uku tace ba za ta yi girki ba kawai sai ya dakatar da rabon kwana sai sanda ta shirya ko a ce in tayi tafiya haka misali yayi rabon kwana bibiye ke yayi tadda yayi ya zauna a wajen mace ta farko ya zauna a wajen mace ta biyu kwana biyu sai ta ukun tayi tafiya to ba zai tafi ta wajen ta hudun ba ita ce ta rubuta wannan tambayar sai an jira ta dawo idan ta dawo kuma sai ya ƙara farowa daga farko sai ya koma dakin ta farko daki ta biyu ita ya mayyanta ya mata kwananta sannan ya koma wajen ta hudun bayan kwana takwas kenan
idan ya jira din aina yake zuwa
shine ba ta yi specifying ba tsayar da kwanan da yake ba inda yake zuwa kenan ta yi hotel yake kama ko ya je wani wajen ko zama yake a gidansa
kai wato wallahi wani abun da ba dan ku kuka rubuto ba mun kam sai mu dauka haka ba zai yi ba wai mana wannan wace irin tabargaza mazaje suke ne a cikin gidajen su mutane me yasa ba sa tsoron Allah me yasa mutane ba sa tsoron Allah me yasa ba sa tsoron Allah yanzu hankali mutum zai dauka anan ka nuna zalunci karara zalunci karara zalunci karara a cikin iyalinka wannan ba daidai bane abin da mai gidanku ya kuskure ne dan wata mace ta tafi ba a tsayar da raban girki raban kwana dan wata ta tafi ba a tsayar da raban kwana ci gaba yake ku gaya wa mijinku idan ba shi da ilimi ya tambayi malamai lalle ya rinka tambaya kada ya rinka aiki da jahilci daka wannan abin da yake zalunci ne kuskure ne amma ni na fi kyautata zaton kamar bai da ilimi ne na addini ko baya zuwa wajen malamai kuma daman ɗaya daga cikin illar ku bar mazajen ku ba sa sauraron karatu illar ku bar mazajen ku ba sa zuwa majalisin ilimi illar ku bar mazajen ku ba sa buga wa malamai waya suna tambaya duk lokacin da wani mai gida yayi wani hukunci akan wani abu to ku mata tunda ku kuna sauraron ilimi kuna sauraron malamai ku rinka neman lambobin wayar malamai sai ku kira a saka hands free a gaban mai gidan malamin addini yayi bayani dan shi mai gidan ya gane cewa abin da ya kuskure ne dan haka wannan miji naki yana kan laifi yana kan kuskure kuma lalle ita matar da ake mata haka ta gaya masa bata aminta ba ita ko wannan wace irin mata ce yar gwal ce ko zinariya ce ko me ta yanda in tayi tafiya kowa ma ta rasa kwananta wannan ba daidai bane wallahi Allah ya sauke Allah ya gyara
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya ta ce kusan shekarar su bakwai a wajen mijinta ba abin da ta rasa to amma matsalar shi daya yana fama da warin baki da kadan kadan ne to amma yanzu ya kasance abin ya karu ko yana dan nesa da ita warin yana damunta to babban matsalar ta ma an zo alaka ta aure abin yana damunta sai ta ji kamar za ta yi amai kuma tana tsoron ta ga masa ta rasa yadda za ta yi wai ko akwai shawara da za a bata ko akwai wani hadin magani da za ta masa ko dai me ya kamata ta yi tana jin nauyin ta
irin waɗannan tambayoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma duk matar da kaga ta yi wannan to tana neman zaman lafiya ne wato tana neman zaman lafiya ne a gidanta da ita da wato mai gidanta tana neman zaman lafiya ne da ita da mai gidanta so ina kira gare ki baiwar Allah lalle kuma ina jajanta miki abu na biyu shine maza ya kamata ku ji tsoron Allah kullun a karatu muna fada wani lokacin shi yasa mutane wai sai su ce wai muna goyen bayan mata to zalunci ne yayi yawa wallahi duk wanda yake mu'amala yake karantar da mata yake jin matsalolin su dole ka tausaya musu yanzu wannan matarsa ce ta dolansa ko ta dolanta ita mijinta ne amma Allah ya jarabe ta mijin yana da warin baki dole zai dauko bakin sa ya kawo mata ya cutar da ita kamar za ta yi amai ya za a yi ta iya kwanciyar aure da shi ta ji dadi ya za a iya ya matse ta ya zo kusa da ita ta ji dadi ya cuce ta mai gidanki ya cuce ki mai gidanki ya zalunce ki kuma wannan ya nuna cewa kazami ne shi baya da kulawa baya da kulawa kuma wallahi abun kunya ne mutum ya zama yana da rauni akan tsafta yanzu wannan zan yi karin bayani amma ga shawarar da zan bayar kafin na yi karin bayani shawara shine ai zama bai same ki ba ki kula da saka masa makilin da brush makilin da brush makilin da brush da aswaki ki siyo aswakin ki lafiyayyu ki ajiye da makilin dinki da brush dinki kullun shi namiji sai da kulawa wallahi ni dinnan da nake miki magana so dewa zan shiga wanka a gidana ba fa ni nace a sa ba sai dai in ga an a gefen bokitin wanka na ko sabulo na sai in ga ga makilin dina ga brush ina ma na ana tunatar da ni kenan duk mace wacce ta san me take yi to tana kula da mijinta ta kowane bangare wani lokacin kana gaggawa baka da niyyar amma to in kaga an sa maka to shikenan sai kai amfani da shi dan haka wata kila ko baki kula da mijin ne baki kula da tsaftar sa ki rinka sa masa makilin da brush in zai yi alwala makilin da brush din zai wanka kuma ki tabbatar yayi in zai shiga ki ce mai gida ga makilin da brush na sama kin ga kina masa hannunka mai sanda kenan ki sayo aswaki in zai fita masallaci ko asubahi ki bashi ki ce ga mai gida ko zaka rinka goga wannan naji an ce annabi ya ce sunna ne kuma yana tsaftace baki yana kawar da warin baki yana inganta mutum hakurinsa da dasashin sa kin yi masa wannan kin ga baki fito karar kika ce da shi bakin sa yana wari ba sannan akwai abubuwa da ake sawa musamman mata da suka san me suke yi akwai mai da ake ko wani turare ne da ake sashi shi mai kanshi ne mai zaki na baki ne musamman idan za a kwanta bacci wasu mata suna siya sai go sun fesa a bakin su saboda kar mamijin su ji wari a bakin su to irin wannan turaren ki nemi izinin sa turare ne yana da zakin cingam cingam haka kun sani ku mata ki siyo shi a wadace kullun za ku kwanta bacci sai ki ce mai gida bude bakin ka cikin wasa da ainihin wato kulawa sai ki dan fesa masa zaki rage abun idan bai daina ba duka waɗannan abubuwan to ki rubuta masa a takarda ki ce masa ranka dade ya kamata a dade kulawa saboda bakinka yana tashi saboda abokane ko yan uwa da zaka je ka shiga cikin su ko a kasuwa ko a office bana so ka je a jika ba dadi ki nuna masa fitansa waje a cikin haka akwai damuwa kar ki nuna ke ne kike damuwa din ki haka kuma ki ta neman masa magani akwai abuwa da ake amfani da su na warin baki akwai na gargajiya malaman asibitin gargajiya suna bayarwa akwai kuma na likitanci yana taimaka kuma uwa uba goge baki da da asuwaki yana taimako yana kawar da ainihin wato warin baki ki rinka bashi garin habbatu sauda in zai kwanta bacci yana tattaunawa yana sha garin habbatu sauda yana tauna yana sha sannan ki rinka bashi ruwan habbatu sauda yana sawa a baki yana sha shi ma zai taimaka kwarai da gaske Allah miki albarka kin yi kokari da kula da miji an gaishe ki
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa zaka an ce miliyan kudin bana sai ya kai ko miliyan 4 ko miliyan 5 shine take cewa nawa za ta cire to nawa za ta cire
baiwa Allah tana tambaya dangane da kudin zakka ya kusan miliyan 5 dan miliyan 4 ne da dubu 900 da wani abu miliyan 4 da dubu 900 da wani abu shine kudin zakka nisabin zakka a wannan shekara ta 2023 2023 yanda ake yi shine in iya miliyan 4 ne kadai kudin ki bai kai zakka ba sai dai ki niyyar sadaka kawai in iya miliyan 4 ne kudin ki bai kai zakka ba sai dai ki sadaka kawai yawa amma in ya fi miliyan 4 ya kusan miliyan 5 to zaki kasa kudin ki kashi 40 ne kashi 40 sai a ba da kashi 1 kullun ku rike zakkar kudi kashi 40 ake kasawa sai a bawa Allah kashi 1 shikenan kin fita kin sauke nauyi Allah ya bada ikon sauke nauyi
to Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba tace wai Allah ya kaddara mata ta fada kaunar wani namiji mai mata hudu tayi ta cire shi a ranta ta kasa kuma bata san yaushe za ta daina kaunarsa ba to shine kuma yanzu har an sa ranar ta za a yi aure saura kadan to shine take cewa ita auren da za ta yi saboda dai ta kare mutuncinta da addininta to ya matsayin auren take ta yi masa adalci wanda za ta aura ko yaya
to na farko da mun zai iya yiwa mace koda tana auren wani ta ga wani tana so ai ba wani abu ne ba ko ba zai iya yiwa koda mace tana auren wani ta ga wani tana so amma fa aibu ne wannan ana yi ina so in ce muku ana yi ba ina so in ce muku ya halatta bane amma zai iya yiwa mutum ya fara cikin fitina cikin jarrabawa yana da aure kuma yana son wani wani yana faruwa to akwai haddari a cikin wannan mata ku ji tsoron Allah ku daina cin amana ku daina yaudara kuna zuwa kuna kulla alaka da soyayya kuna saka soyayyan wasu mazaje a cikin zukatan ku alhali ba su ne mazajen ku na aure na sunna ba gaskiya wannan hadari ne kuma gaskiya wannan ba daidai bane kuma gaskiya wannan in kika gamu da Allah kina cikin wannan yanayi zai iya cutar da ke zaki gamu da azabar Allah abu na biyu ki je ki ta dagewa dan ku kin taro abin da bai taba yiwa bane duk mai hankali in ya je taro rikicin da bai yi ba ai hakuri yake yi yanzu kina son wani mace ki yanzu na farko ke kina da mijinki da za an kawo kudin auren ki zai auren ki na dai kenan na biyu kuma shi wanda ke son matan sa hudu wannan irin rashin hankali ne da shirbaci shi yasa wato mata kuna da matsala wallahi tallahi kuna da damuwa a tattare da ku kuna da mushkila jaraba wannan wace irin jaraba ce ki dai kina son matar kina son mijin matan mijin wasu mata kuma guda hudu kuma ki ce wai kinyi kinyi to to kashe kanki zaki kinyi kinyi to me me da me ba wannan abin da ya faru ai haka zaki ta hakuri abin ya ta kunarki a zuciyarki har tun yana damun ki har ya zama ba ya damun ki na farko ba na baki shawara ki yin aure ki je ki auren ki a haka din a tafi a haka ba komai tunda kin ce a zuciyarki ne abin yake kina ta kokarin cirewa Allah bai zai kama ki ba tunda kina kokarin ki cire abin amma ki je ki auren ki ki so mijinki wanda aka baki ki daina son wancan mijin ki gaya wa zuciyarki in fa wannan al'amari bai zai yi ba saboda yana da matansa kuma ni ma ina da aure na ki ji tsoron Allah ki daina kuma ki rinka sadaka ki rinka yawan tashi da daddare kina kuka kina gaya wa Allah Allah ya cire miki wannan bala'i da wannan masifa kuma karki kuskura ki bayyana wa mijin nan nake gane dan ku tabbata zaki ajalin auren ki Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce yar kasuwa ce ta kasance tana saro kaya amma ba a bata kudin ba to wasu in ta kai musu kayan da kudin ta take saro kayan wasu in ta kai musu suna biyan ta wasu kuma sai ya zama bashi to ya halatta wai ta dora musu riba akai
duk wanda ya sayo kaya ma wani da kudin shi ya halatta ya kasuwanci da ainihin wato wannan kasuwanci ko wannan sako da aka bashi ka dora kudin motar ka karki dora kudin karuwar ki da kike so ki yawa wannan ba laifi bane ba laifi bane kwarai da gaske zaki ya dora wani abu ki ci riba tunda ai da kudin ki kai amfani da shi abinda muke hanawa abinda mata suke yi online business mace ta zo kurin ta hau kan DP din wayar ta ko status din ta ta rinka tallata kaya kayan nan ba nata bane kayan nan ba nata bane kuma kayan ba shi babu shi a wajenta kawai ta dora shi ne ta samu farashi sai ta tura account number din ta a turo mata kudi da kudin mutane za ta dauka ta shiga kasuwa ta je ta sayo ta samu shi a karamin farashi sannan ta zo ta delivery ta je ta aika musu wannan haram ne bai halatta ba ka ci riba da kudin wani ba tare da ya yadda ba sai dai in kuna so ku yi yadda zai halatta duk wanda kika karbi kudin ta zaki sayo mata kayan da baki da shi ki gaya mata to zaki je ne ki sayo a kasuwa sannan kuma kin dora ribar ki a ciki ki gaya mata abu na biyu manzon Allah ya ce wala tabi'a ma laysa indak wala tabi'a ma laysa indak kada dan kasuwa ya sayar abinda ba shi da shi yanzu ke kin tallata kayan da baki da shi kin tallata kayan da ba naki ba kin yi ciniki kin karbi kudin kayan da baki da shi kin saba wa annabi shine sallallahu alaihi wasallam hadarin sayar da kaya online mutum ya je sayar da kayan da bashi da shi bai mallake shi ba abun mamaki in ya je samu farashi yayi kasa bai zai dawo da mai kayan ba ba mai kudin ba idan kuma ya je samu farashi yayi hai kuma sai ya dawo ya ce ai farashi ya daukaka wannan ba daidai bane wannan kuskure ne abu na uku yanda za ku yi kasuwancin halatta ku kulla alaka da wani mai shago da wani dan kasuwa din da nasu yan kasuwa suna fushi da yan online business sun ce kun kashe musu kasuwa kun hana mutane zuwa kasuwa kuna ta sayarwa mutane kaya kawai online kuna delivering kasuwa ta rame saboda yan online business wani dan kasuwa ga mu ya ce malam muna cike da haushi dangane da yan online business nan ya kamata ai mana maganin su to Allah ne ya kawo amma ku bi legal way hanya ta halattacciyar hanya da za ta ba ku dama ku yi ku je ku samu yan kasuwa ce Alhaji zan rinka dora kayanka talla a matsayin ni et talla ne nawa ka bani farashi kaza to idan aka baki farashi kinga kayan nan kamar kina da shi kuma kin sanar da mai kayan baki shiga cikin hadisin wala tabi'a ma laysa indaka ba to sai ki sa farashi kinga kin dora abin da kike dora a turo miki da kudi shikenan sai ki je ki kai wa mai kaya sai ki cire naki wallahu ta'ala alam Allah gane da mu
Allah saka da alkhairi wannan tace su biyar ne a wajen baban su yaran maza uku mata biyu tace tun suna shekara uku mazan ake kai su almajiranta su kuma matan wajen kakarsu ake kai su so ana nan dai har suka yi aure komai bai ba abin da ya shiga tsakanin su da baban nan ko cokali tace bai sai musu ba to bayan an yi auren kuma still shi yana so ba abin da yake so sai dai aka masa kuɗi ba ruwan shi da kiran waya ba ruwan shi da komai
wai zai samu kudin
su matan na ƴaƴan nashi da su da ya aurar da su shi kai abin da yake so kenan ba ruwan su in sun haihu ba zai musu yajike ba in an kwantar da su a asibiti ba wannan su dai kawai su kawo mai kudi to shine tace ita ma kawai sai ta dau lokaci bata kira shi ba shine tace tana da laifi a wajen Allah Allah kara mana da lafiya da misafana
wannan mai gina bai kyauta ba uba wannan uba bai kyauta ba da ya ballaga zan da ƴaƴansa baya kula da su baya taimakon su wannan ba daidai bane kuskure ne wannan ɗaya daga cikin barnar da Bahaushe ba Fulatani yake a gidansa kenan a cikin iyalinsa rashin kulawa da iyali rashin sa ido akan su rashin taimakon su rashin agaza musu wallahi duk wanda ya bar iyalinsa bai dauki nauyin su ba bai kula da su bai sani sai Allah ya tambaye shi akan wannan abu ku sani cewa da cin iyalin ku da shan iyalin ku da wurin zaman su da suturar su da kudin makarantar su da lafiyar su da ƴaƴan ku da matan ku duk yana kansu dole sai kun yi kuma in baku yi ba Allah zai tambaye ku da haka ke ki sani abin da mai gidanki yayi na watsa kashin ƴaƴansa tun tana shekara uku ya zubar da su baya taimakon su wannan sabon Allah ne kuskure ne to amma ke kuma da kike banza da shi kike buga masa waya ko kike neman sa tunda shi baya neman ku to kada ki shi yayi laifi ke ma kuma kin zo kin yi laifi ba a rama laifi da laifi ke ki bashi haƙƙin sa yawa haƙƙin sa ne akan ki shi mijinki ne ki kula da shi ke masa magana ki tuntube shi ki lalume shi kada shi ma ya samu abun fada akan ki yaje ya ce ai ba ta kula ni tayi banza da ni sai ma ya juyar da laifin kanki yace ke ne kike banza da shi shi yasa ya banza da ke ya banza da ƴaƴanki okay babanta ne ko eh to kin ga wannan ai mafi girman laifi ma kenan uba yawa to shi uban mana shi baban ku da yayi haka din ba daidai yayi ba ko uba ne yayi ko miji ne yayi wannan ba daidai yayi ba kuskure yayi to amma ai masa biyayya duk abin da uba yayi na laifi to ai masa biyayya ai masa da'a lalle a rinka kiran sa ana gaishe shi lalle a rinka masa addu'a Allah ya shirye da shi Allah ya ganar da shi kar ki yadda ki saba da ubanki dan ya tauye wani haƙƙi na Allah ha ya tauye wani haƙƙi na Allah da yake kansa akan iyalinsa kuma ke ma ki zo ki tauye haƙƙin Allah akan ki dangane da babanki wannan ba daidai bane dan yayi laifi ke ma sai ki zo ki laifi ki saba Allah an samu saban Allah guda biyu mutum biyu za su shiga cikin wuta kenan gashi ta sa wutar ke ma ga naki wannan ba daidai bane qur'ani yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman Allah ya hukunta kada a bauta wa kowa kuma ya wajabta kar a bauta wa kowa in ba shi ba Allah ya ce wa bil walidayni ihsana a kyautata wa iyaye duk inda uba ya kai da rashin mutunci ko rashin kirki yana bin ɗansa bashi ya kyautata masa duk inda uwa ta kai da rashin mutunci rashin kyautatawa kada a tauye mata hakkinta ku ku ba wa iyayenku hakkinsu ku fita a wajen Allah su kuma ku bar su da Allah in sun je Allah ya kama su Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ya halatta mutum ya kunna karatun Qur'ani ya kwanta bacci alhalin ba sutura a jikinsa sai zanni haka ko ba dan kwali a kansa wai saboda taji wani malami ya ce duk macen da ta bar kanta babu dan kwali ko da a ɗakin tun wai tana cikin jerin mata ƴan uta
na farko dai wannan magana da malami kika ce ya faɗa Allah sa bake ne kika ji a kuskure ba ba na jin akwai malami mai ilimi mai karatu da yake bincike na ilimi zai ce wai mace in ta bude gashin kanta ko a cikin ɗakin ta ne ƴar uta ne ba wanda zai faɗi wannan babu aya babu hadisi akai in ko malami ya faɗa to yayi kuskure kuma ya faɗi abu da ka Allah ganar da shi Allah kuma ya ƙara masa fahimta ba daidai bane kuskure ne ya halatta mace a cikin ɗakin ta bar kanta ba dan kwali ta ita da mijinta zaki zo ki takura kanki ne a cikin gida ne dai zurga zurga ake so ki dan dora ki dan rufe shi ma a gidan in kina so mijinki ya gani ya sha'awa zaki iya cirewa in haramcin fa haramcin ki bude kanki yake yar uwa mace ko ki bude jikinki a tsarecinki ya bayyana kar wani ne ajnabi a waje ya gani to kina cikin gidanki waye zai ganki ba wanda zai ganki da haka dan mace ta sa gajeren wando a gidanta ko mace ta sa underwear ko daga ita sai brazier ta yawo a cikin gidanta ko tana yawo babu dan kwali a cikin gidanta daga ita sai ita bata saba Allah ba bata saba Allah ba kawai dai ana so dai mutum dai ya rinka dan killacewa yana dan rufewa musamman in akwai yara sun dan fara tasawa sun fara girma amma wallahi a cikin ɗakin ki ko tsirara kika yi indai a cikin ɗakin ki ne wa mai gidanki halal ne ba laifi kika yi ba daka wannan magana ba haka bane abu na biyu ya halatta mutum ya kunna karatun alkurani ya kwanta a gidan shi ba laifi bane idan mutum ya sa sutura a jikin sa yayi kyau in ma bai sa sutura ba ba alakar qur'anin da ya kunna da yake ji wannan ya shafi gida ya shafi albarkar gida da qur'ani zai rinka bani sunan shi da qur'ani zai rinka yadawa a cikin gida amma ba wai ce aka idan kin kunna qur'ani dole sai ki lullube kanki ba ko wai in kin kunna qur'ani a gida dole sai kin sa riga ba ko dai da sikin kaza da sauransu indai an kunna shi a falo yana yi ko da jima'i ake a wani daki yana yi a falo wannan babu laifi kawai dai muna kira ga ƴan uwa ma'aurata dakin da ake jima'i to a nesanta qur'ani a wurin ihtiramu lil qur'an zaka ga wasu suna jima'i a dakin ga qur'ani a kusa da su wannan ba daidai bane ya kamata a ji tsoron Allah a gyara ko kuma ya zamanto mutum ya zama yana yawo tsirara a cikin gidansa ba riga ba wando saboda ga darar cewa cikin gidansa ne ko a daki tsakanin daki daban daki shi ma nan ba daidai bane saboda ai akwai mala'iku kuma akwai aljanu da haka ya kamata ku kiyaye amma dan zama ba dan kwali a cikin dakin ki wannan ba laifi bane dan kunna alqur'ani a gidanki kin kwanta kina bacci zani ya yayi qur'ani yana yi wannan ba laifi bane kuma ina muku wasiya da ku mata ku rinka kunna qur'ani a gidanku idan kuna son albarka duk wacce take so gidanta yayi albarka ta rinka kunna alqur'ani ga almajid tasha ga saudi qur'an tasha ku rinka kunna qur'ani ƴaƴan ku su rinka jin qur'ani gidanku ya rinka jin qur'ani duk inda ake karanta qur'ani a cikin gida akwai albarka a ciki ba wai ku zo ku ta kunna kada kada da waki waki ba ku tara wa kanku shedanu a cikin gidajen ku ba wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ita uwa ce ta kasance yaranta in ba ta so su mata laifi sai ta ce duk wanda yayi abu duk wanda yayi abu kaza Allah ya isa to amma duk da haka yanin sai sun yi wai to me hukuncin hakan wai tunda dama ba da gaske take ba
wannan gaskiya kuskure ne wannan ba a yi wa yara Allah ya isa dan tsoratarwa jahilci ne wannan ku daina yi ai duk wani abu addu'a Imam Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'a ta alkhairi ko ta sharri wanda uba ko uwa ta yi wa ainihin wato yayanta wannan Allah ya isan da kike faɗa wallahi za ta bi su dan shi Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye shi sa kullun ake so ku faɗa alheri akan yayanku in sun yi laifi ku ce Allah ya shiryar da su idan sun yi daidai ku ce Allah ya musu albarka dan Allah iyaye na mata ku daina rowar addu'ar alheri wa yayanku dan Allah iyaye mata ku rinka cewa yayansu Allah ya muku albarka akwai wata mata da na gani malam ko wasa take wa yarin da sai ta rinka daga ta a yal albarka yal albarka yal albarka yal albarka ko in yaro yayi mata laifi kai dai dan albarka me kunta ce dan iska a ba ta fada sai dai ce dan albarka na'am shedan baya so ku rinka fadan haka amma ku yaki shedan dan haka ku daina fadin Allah ya isa wa yayanku ki daina yi kuskure ne ba daidai bane ba wani maganan da wasa ne wai ba da gaske ba babu wannan magana babu kwata kwata ai a daina yi Allah ki yi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su bi ne a wajen mijinta to da ta haihu sai ta ba wa kishiyarta ta kwananta tsawon wata biyu to amma kuma in dai mijin ya zo bangaranta wai baya fi minti 10 sai ya tafi bangaren wacce ta haihu wacce ta bada kwananta so baya fi minti 10 sai ya tafi sannan idan ya koma can din a kwanakin da ta bayar din ko waya ta buga mata sai ya zama ko ya ta buga wa mijin sai abin ya zama tashin hankali duk da ita ta bada kwanan kyauta to shine yanzu
take tashin hankali daga bangaren su ko daga bangaren daya matar
daga bangaren daya matar da yazo wajen ta baya fi minti 10 minti 5 sai ya tafi to abin yana damunta to yanzu ma kuma take za ta saki haihuwa ne shine take tunanin me ya kamata ta yi kuma dai a wayar da kan mijin shi ma wai
wannan tambaya ta yi kyau kware da gaske irin wannan tambayoyi malam injiniya suna da amfani kware da gaske yanzu misali mace ce ta yi karamci fa tai karamci ta dauki kwananta 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 ta dauka ta ba kishiyar ta abokin zama dan a samu zaman lafiya amma kaga sakayyar da ake mutun na rashin mutunci har ya zama bai ta isa ta buga miji waya ba ko kuma in yazo a gurguje to abinda nake so ne clarify ne bayani maganar fa cewa idan mace ta haihu miji ya daina kwana a ɗakin matarsa ya koma ɗakin ɗaya matar wacce take ba ta haihu ba a iya dan abin da Allah ya sanar da ni na karanta kuma na sani wannan fa karamci ne da yarjejeniya da su matan da suka haihu suka yadda suke yi hakkin su ne suke sacrifice in ji bature ban san me zan ce da Hausa ba suke sadaukarwa duk macen da take da ciki za ta haihu hakkinta ne fa take sadaukarwa ta bawa abokiyar zamanta ta bawa mijin su je su cigaba da holewa da shakatawa dan haka ko mata in kin ga dama zaki iya cewa ko kin haihu mijinki zai zo ya ki girkinki ya rage gare ki kawai wahala girki da zaki sha wannan kuma tunda kin ce zaki girki ke kika jiyo kina jego kina kitchen kiwa miji abinci ko ki sa yayanki su masa ko ir aiki te masa ya kamata mata ma ku rinka exercising wannan mana kuna dabbaka wannan haƙi naku wata rana ki haihu ki ce ba inda zaka warai da gaske ki ce muna nan muna tare ka zo mu jegon tare wato abinda su maza ba sa ganewa wato namiji wai sai ya dauka wai cewa wai kwana rabon kwana da zai yi wa matarsa wai dan jima'i ne ba dan jima'i bane sau nawa mutum zai raba kwanan da matarsa ma sai wata ma bai kula ta ba yanayi shi kusantar mace sha'awa ne da yanayi idan mutum yana cikin damuwa ko yana cikin matsaloli ko gajiya ta ishe shi ko larurorin rayuwa sai watanni ma wani bai fuskanci wata mace ba to ba ana zuwa a kwana a ɗakin mace ne kurin dan ai jima'i da ita ba a'a wannan zuwa ɗakin ta mai shifilejo wani matsayi ne wani girmamawa ne wani mutuntawa ne wani kimanta ne yau ki ga miji yana kwanci ga shi a gadansa kina ganin sa wannan abun so ne dan haka mata ke baiwar Allah tunda abun ya zo da haka ki rike kwananki ki shirya kawai ki nemi ko yar aiki ko yayanki su taimake ki ko kin haihu ranar da kika haihu wallahi in ranar girkin ki ne yazo ya kwana a ɗakinki idan ko bai zo ya kwana ba wallahi ya shiga hakkinki ita ko wannan abokiyar zaman ki butulu mai butulci da bata san mutunci ba ki nuna mata cewa lallai kin san hakkin kin san me kike yi dan haka duk wata mace idan tana so ta rike girkinta hakkinki ne namiji fa ki sani namiji fa ba hakkinsa bane wannan girkin abinda nake nufi hakkinki ne ki girki yazo i kwana miki dolan sa yazo ɗakin ki ya kwana dolan sa ne dan haka wannan tsallakawa da yake koma ɗakin kishiyarki damar ki ce kike dauka kike bari kike bayarwa ina wayan muku da kai ko mata ku fa gane ina dada wayar muku da kai ku fa fahimta hakkinki ne na kwanciya miji yazo ya kwana a ɗakinki ranar girkinki ki dafa mai abinci yazo ki ganshi a ɗakinki ya kwana ko kina da jego ko baki da jego ko kina da lafiya ko baki da lafiya kawai yazo ya kwana miki shi dai idan kun yi ana dafa abinci a dafa mai abincin sa yazo ya ci abinci ba sai yayi alaka da ke ba kuma waye ce dan mace tana da jego miji ba zai ji dadi da ita ba ku ne kuke kauyanci kuna abubuwa waɗanda ba su kamata ba ki kunzugu ki gyara jikinki ki masa duk abin da zai sha'awa ya ji dadi ki masa koda kina cikin jego din dan haka ina ganin injiniya ya kamata a sake rewinding da updating wannan al'amari maza su rinka komawa suna kwana a ɗakin matan su masu jego kuma ya kamata a fara da kai a dan baka da kai ni na san wannan fatuwar wallahi ba za ta yi wa maza dadi ba amma magana gaskiya wato jahilci ya shiga ciki son zuciya ya shiga ciki ina jaddadawa kwana a ɗakin mace girkinta hakkinta ne dole miji ya bawa mata amma inda zaman lafiya da fahimtar juna da yarjejeniya babu laifi idan kin yi juna biyu ina fata ana fahimta zaki aihu ki ce to na baka dama na baka wata ɗaya kafin ne 40 wasu matan suna yi saboda su gyara jikinsu su gyaran jiki ka san dai gyaran jiki na mata kuma miji ya dan daga mata kafa ta yi al'amura sosai inda zaman lafiya za ku iya yi babu damuwa kuma kai namiji duk wanda aka yi masa wannan ya kamata ya yi godiya kai ke ma kishi yadda aka baki kwanakin abokiyarki da ta haihu ya kamata ki je ki duguna ki godiya ki ce Allah sa albarka babban dalili na akan wannan yanzu ka duba fa malamin za Allah bai da lafiya ne ya riga ya duba a cikin matansa wanda za ta fi kulawa da shi ta masa abin da yake suna na Aisha ne amma wallahi hadisi tambaya ke aina ana gadan a ina nake gobe a ina nake hadisin aka ce yurid yawm Aisha yana neman Aisha daga karshe da ya ga wato abin din yayi tsawo sai fa ya nemi izini fa shi fa da mun kwana ba dole bane sai ya nemi izini ce ko za ku yi min izini a kai ni dakin Aisha ta yi min jinya idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi wannan dan me namiji zai zo yana kama kariya haka kurin ya dena kwana a dakin kishiya dakin matarsa yazo ya ce wai ba ni sunan shi ya abin nan ya koma dakin wata dan haka ya kamata ku yara wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan neman addu'a take Allah ya bawa yaron ta lafiya mai tambaya ta gaba ma ita ma neman addu'a take Allah ya ba su zuri'a masu albarka
yaron ta da bai da lafiya Allah ubangiji ya ba da lafiya yaron Allah ya ba ta lafiya sannan kuma Allah ya ba su zuri'a ta gari duk wanda suka aika tambaya ko addu'a Allah ya muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya ba su dacewa
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce kawarta ce take soyayya da wani to Allah bai kaddara za su yi aure ba yanzu har saka ranar aurenta da wani daban to wai shine tsohon saurayin nata yake roƙonta wai akan adan Allah ta yadda ta bashi kanta ta ce ma'ana su yi zina wai saboda ba zai aure ta ba ko hakan zai sanya ya mai zuciya to shine take cewa ya matsayin auren da za ta yi sannan kuma
tana din ne kenan
eh ta riga to dai ban sani ba gaskiya abinda tace dai ita dai
kira ko tayi ne kam
wallahi dai da alama to shine tace ya matsayin auren da za ta yi sannan kuma idan Allah ya mata nasiha
amalan
tayi da shi
malan tayi
gaskiya da alama
tayi
tace ya matsayin
wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to iyaye ku ji ga yarinya nan tazo tana neman aure yarinya tazo tana ana neman ta da aure ana neman ta da aure har an ba da ita ga wani daban kunji yazo yana neman siya lalata da ita dan haka wallahi ni abinda zan fara fada na farko kin aikata haram kuma kin shiga uku sunanki kin shiga uku ko in ce kin shiga tara kuma kin aikata laifi kin aikata haram ki je ki tuba Allah ya yafe miki kenan wannan yana nuna kin yi zina ya ji ya aure mazinaciya kenan kafin la ilaha illallah la ilaha illallah yanzu dan girman Allah mutane dan Allah yanzu mata za ku iya wannan ki je ki dauki mutuncinki ki ba da kanki ga wanda ba mijinki ba za a daura miki aure gobe jibi tsohon saurayinki da bai aure ki ba yazo kwanta da ki yanzu ba mamaki mallan ya mata shi bawan Allah miskini wannan mijin da zai aure ta bai sani ba wata ila mallan wallahi ta tafi masa da dan da ba nashi ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna lillahi wa inna ya Allah ka kare mu shi sa wallahi ina kira ga maza billahi alazim mallan duk wanda zai aure ya tsananta addu'a kuma ya sa malamai su rinka yi mai addu'a shi ma ya rinka yin addu'a iyaye su rinka yi mai addu'a Allah raba ka da auren matan banza Allah ya raba ka da diban kayan banza yanzu wannan bawon Allah ina tabbatar ma in ba sa akai ba injiniya ba mamaki saduwar da yi da ita din nan kafin ta auren ya sa mata ciki kuma ba za a taba ganewa ba zai yi wahala tunda bai wuce sati ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ba tsakanin su kin ci amana maciyar amana kin yi yaudara mai yaudariya mara tsoron Allah wallahi sai Allah ya kama ki in baki kyakkyawan tuba ba baki kyauta ba abin da kike shi yasa bai kamata in miki sassauci a cikin wannan fatawa ba kuma ina yin wannan magana saboda wata irinki ba ku da kirki muna da labari da mun ko daukan amarya aka zo wallahi injiniya ko wanda aka ce daga daukan amarya suka shirya da tsohon saurayinta tace kurin ka zo da mota fuf ka dauke ni mu tafi a zagaya kawai a je a yi abin da za a yi wannan rashin mutunci yayi yawa da mata kuke ba kwa tsoron Allah wani lokacin a cikin sha'anin ku wallahi wannan yarinya ya kamata a same ta a zare ta da tsumagu wallahi baki kyauta ba abin da kike yi yanzu wannan me zaki ce ki ce wa Allah me zaki ga mijinki wannan wani irin tunani ne an ba da ke za a daura auren ki bai wuce kwanaki ba tsohon saurayin ki wai yazo yana roƙon ki wai tunda bai same ki ba ki je ki ba da mutuncin ki kuma kika ba da mutuncin naki shine yanzu zaki zo saboda kina da Malam Abdullahi zai baki fatawa ki zo kina cewa wai ai miki nasiha ki ji tsoron Allah wallahi ki ji tsoron Allah abin da kike ba ki kyauta ba wallahi kin cuci mijinki kin ha'ince shi Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke kuma auren nan bai kamata bai halatta a aura shi ba a daura shi ba sai kin yi istibra'i ita ce fatawar ka fanci abin da nake nufi tunda tayi zina kin tabbatar kin yi zina to yanzu mu ba mu sani ba kina da ciki ko ba kike da ciki to haramun ne a daura aure sai kin yi jini dai istibra'i me amfani istibra'i wato a tabbatar da mahaifarki ba komai sai ki je ki istighfari ki tuba Allah ya yafe miki nima zan miki addu'a Allah shiryar da ke Allah ya yafe miki ya Allah ka yafe mata Allah ka sa ta tuba amma matukar kuka je kuka yi wannan aure baki wannan istibra'i ba kun yi jagwal abinda ake fada ba mamaki ha ya miki ciki kuma yanzu matsalar shine ka san illar malam idan yanzu gobe za a daura auren ko jibi za a daura auren yaje ilalata da ita malam namiji yana haduwa da mace ina haduwa da mace ana iya samun ciki ya shiga to wannan yazo yayi da ita shi kuma wancan innocent bai sani ba kawai yazo ya kwanta da ita wannan dare ya hada maniyarsa da na wancan yaya za a iya bambancewa wannan ba dan shi bane ba kin ba an yi amfani da genotype ba da waye da me ake cewa menene kuke ce da wannan abun
DNA
ko wallahi wannan abu ni wannan abun ya bani damuwa wallahi ban ji dadin wannan fitowar ba wallahi daka lallai ne ki tuba zuwa ga Allah ki je ki istighfari kawai Allah ya yafe muku Allah kare mu kuma iyaye ku dada sa ido akan ƴaƴanku iyaye ku sa ido akan wayoyi ku sa ido akan waya da fita yawo da yarinya take fita yawo ku sa ido akan ƴaƴanku Allah ka kare mana iyalan mu ya Allah
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su bi ne a wajen mijinta to ya kasance yana gaya mata sirrin wancan amaryar kenan to saboda gudun munafinci a yadda tace sai ta ce ba ta so ya dena to sai ya zagaya kuma ya koma wajen amaryar yake ta fada mata sirrin uwar gidan duk abin da ta yi ba sirri sannan da ta yi abu sai fada duk yanzu ya bata ta a wajen ƴan uwansa ba sa santa haka dai abi yake ta faruwa to shine take neman wata shawara za a bata ina mafita
wannan dai sai dai miki jaje Allah ya jarabe ki kin aure lusarin miji wanda ba ilimin addini ba sani ya kamata shine zai je yana diban sirrin matarsa yana gaya wata kuma ina so na gaya muku ku mata duk namijin da zai zo yana dauko maganar kishi yake yana gaya miki to ki tabbatar yana daukan naki maganganu yana gaya miki kishi yake ki daina bari kawai ki ce ami gida ai ba komai Allah zai daidaita ku Allah zai daidaita ku ki daina bari yana dauko maganganun abokiyar zaman ki yana zaginta a gaban ki daina bari ana tsiraicin yar uwarki a gaban ki wannan abin da ya same ki jaraba ne iftila'i ne laifi yana kan mijinki sai dai ki ta addu'a Allah ya gyara miki mijinki kurin Allah ya shirye da shi Allah ya gane da shi karki damu da surutun waje karki damu da maganganun waje da bata ki da ake ta yi duk wannan kada ya dame ki dage ki rike Allah kuma ki cigaba da yi mijinki nasiha ko yana so ko baya so a cigaba da yi masa fada a nuna masa abin da yake ba daidai bane ku kuma maza ya kamata ku zama mazajen kwarai idan mama taka tana da wani aibu ka daina zuwa kana aibanta ta wajen abokiyar zamanta ba daidai bane aibanta mace a wajen mahaifiyarka aibanta mace a wajen abokananka in zaka gyara ta ka gyara ta idan ba zaka gyara ta ba ka sallame ta amma ka je kana daukan maganganun ta kana yadawa a gurin abokiyar zamanta ka sa ka zo ka hada matan ka fada kana sani baka jin kunya
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba ta ce suna zaune da mijinta lafiya shekaru sai aka ba shi kuɗi dan ya dinga taimakon iyayensa aka ba shi kuɗi ya jajari kawai sai ya je ya ƙara aure to da ya ƙara auren kuɗi dai suka balbalci saboda gida biyu ya auri wai ita waccan amaryar komai high test manyan abubuwa ake mata yazo dai abubuwa suka lalace yazo bai gidan da take ciki ita da iyalan da ƴaƴanta dole zai iya sa shi a kasuwa haka ta hakura wai za a siyar ita a kama mata haya waccan a kama mata babban gida sannan in yazo ba da kudin cefane ta ce kudi ɗe yake ba su abu dai duk ya lalace idan ya ba su kudin cefanan ta ce ya zai ba su kudi ɗe sai ta ce wai ai abu kadan yana isan gida mai yawa wai yafi albarka ko abu kadan aka ba wa gida mai yawa zai ishe su yafi albarka to abubuwa dai sun dagule yanzu da kire ke iya cefane da kire ke yin abubuwa shine take cewa Allah tana cikin takeici wannan shawara za a bata
to baiwa Allah muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan masifa mallan ni abin da nake faɗa ya kamata mutane su sani jin waɗannan tambayoyi shine zai ba ku blueprint hakikanin yanda rayuwar matan mu musulmi suke ciki a cikin gidajen mazajen su ni abinda wannan yake nuna mun kenan mun wallahi mallan duk waɗannan tambayoyin ka san abin da yake damu na nace yanzu mun mallan ƴaƴan mu ya za su yi rayu da jikokin mu da tabakunan mu in al'umma ta lalace haka duk wanda yake da ƴa mace wallahi ni tausaya masa nake wallahi Allah ya wato mun shiga cikin ibtila'i Allah ya jarrabe mutum wallahi ka duba yanda ake wa ƴaƴan mutane mallan ka duba irin wannan abin da dabi'an wannan mutumi da yake wannan bai kyauta ba ba daidai yayi ba kuma ni shawaran nake baki karki goyi bayan sa kuma karki kyale shi karki taimake shi akan wannan bukata ta sa saboda zalunci mai gidanki yake karara mai gidanki yana zalunci muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan masifa Allah ya takaita miki karki bari a sai da gidanki aje a gina wata gida ko a kama mata ake a kama miki haya a fidda keke daga cikin gidanki ki zauna cikin yayinki ce ba za ki yadda ba a kira iyaye ai musu magana duk inda zaki yin yaki ki yaki wannan tunani nasa karki bari yawa karki bari ki iya abin da zaki da addu'a da roƙon Allah da lalama da gaya masa ya kamata karki ji wani tsoron sa hasa akwai matan da suna jin tsoron mazajen su suna laifi ba za su iya gaya musu gaskiya ba a zaki gaya mai gaskiya ta hanyar girmamawa ta hanyar kimantawa ta hanyar mutuntawa ki gaya masa gaskiya karki kyale shi halaka ki gaya masa amma wannan zalunci ne ba daidai bane so anan gurin abin da nake ba da shawara a shigar da zancen zuwa ga iyayensa ko zuwa ga malaman sa idan yana da malamai da yake alaka da su ko zuwa abokanansa tashi zaki bacci bai kama ki ba maza ki kama sallah da kiyamul laili da sadaka karki bari ki to zarta ki wulakanta a cikin gidanki a zo kawai saboda Allah a zo ana jiyar da wata ita wata dadi ke kuma ana azabtar da ke maza masu irin wannan dabi'a maza da suke da rauni irin wannan Allah iyaye musu Allah iyaye musu Allah yayi musu akwai abun tausayi kaga namiji a hannun mace tana gacakacakacakata da shi kaga raunin namiji ya bayyana mutum gashi cikakken mutum a ido amma bai da wato bai da wani power a gidansa baya iya aikata abin da yake na daidai kuna zalunci kuna cutan iyalanku kuna cutan matanku kuna jefa cikin wayyo Allah sun shiga uku kuna sa musu hawan jini kuna sa musu tashin hankali kuna can kuna bacci a dakin wasu amaranku ko su matanku wallahi sai Allah ya tambaye ku wannan ba daidai bane wallahi Allah ya kubutar da ke Allah ya taimake ki Allah ya baki yadda zaki
Allah ya saka da alkhairi wannan tace tambayar ta ita ce ɗan uwan mijinta ne saka kafa mata karan tsana bayan mijin ya rasu ya basu da ƴaƴa goma tace to tana da yara masu sikila amma tunda mijin ya rasu mare da kwana 7 basu ƙara zuwa sun neme su ba sannan ba sa kula da su ba sa komai to dai tana tura yaran su je su gaishe da ɗan uwan mijin kenan so daga baya ta gaji dai bayan shekara 3 sai ta daina tura yaran har ɗaya ma ya rasu to da ɗaya da ya rasu da aka zo aka kai shi basu ƙara zuwa ba to dai tace tana tsoron Allah bai yanke zumuncin da tai ko tana da laifi
to magana ta gaskiya ƴan uwan mijin ki ba su kyauta ba saboda Allah ya jarrabe ki mijin ki ya mutu kuma saboda Allah ya jarrabe ki ƴaƴan ki masu sikila ne dama yanzu duk macen da take da sikila sai dai Allah ya taimake ta kurin ko take da ƴaƴa masu sikila sai dai Allah ya taimake ta gudun musu ake yi na farko ba auren su na biyu dangi gudun su suke yi saboda nauyi da kashe kuɗi da waye da sauransu ƴan uwan mijinki sun zalunce ki ba su daidai ba kuma ba su da zumunci ba su kyauta ba sako ya ishe musu amma ina shaida miki ke kuma ƴan uwan mijinki suna da haƙƙi ƴaƴanki su yi zumunci da su dan ƴaƴan ƴan uwansu ne karki yanke zumunci tsakanin ƴaƴanki da ƴan uwan mijin koda ba sa taimakon ku koda ba sa muku komai tura yaranki su je su gaishe su ai zumunci kin fita hakkin Allah kin bar su da laifi akan su a kiyama Allah zai rutsa su ya tambaye su me yasa suka watsar da dan ƴaƴan dan uwansu saboda ya mutu saboda suna da larura idan kika yi kika yanke zumunci an samu laifi biyu su sun yanke zumunci ke ma kin yanke zumunci ba ma san ana sakan kawa laifi da laifi ba daidai bane ki ci gaba da mu'amala da ainihin ƴan uwan mijinki Allah ya ganar da mu kuma ya ganar da su gaba da ki hakuri kuma Allah ya baki yadda za ki rike yanki masu sakila in ba masu nisan kwana bane Allah ya dauki ransu shike yanki musu addu'a Allah ya hada ku aljanna in masu nisan kwana ne ki roki Allah ya baki abin da zaki kai su asibiti Allah ya baki abin da zaki kula da su
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba take cewa wai me matsayin kona hayaki da shan rubutu a matsayin hanyar tsare neman tsare mutum da shi da ƴaƴansa
to shan rubutu dai malamai sun yi magana cewa shi Qur'ani shifa ne Allah ce yana Qur'ani waraka ne ko ba haka bane shifa'ul liman fis sudur wa hudan wa rahma waraka ne da abin da ke cikin zukata waraka ne da gangan jiki Qur'ani waraka ne akan komai tabbas kuma Qur'ani shari'a ne kuma jin kai ne to amma Qur'ani waraka an yi mana bayani yanda za mu yi amfani da Qur'ani ya zama mana waraka mu karanta shi musamman a nasa sai mu yi aiki da abin da ke ciki zai zama mana waraka da ciwukan zuciya da bata da shirka da bid'a da saban Allah waraka ne ga gangan jiki ka karanta Qur'ani a cikin ruwa kamar yanzu wannan kofin mutum ya zuba ruwa ya karanta Qur'ani a cikin Fatiha ne Bakara ne Qul huwa ne Falaki da Nasi ne duk abin da mutum ya karanta Qur'ani ya dauka ya sha waraka ne ko kuma mutum ya tofi waraka ne ko mutum ya rike hannunsa a inda yake masa ciwo ko wani abu ya karanta waraka ne amma a rubuta Qur'ani a bakin allo a sha ko a allon karfe farin allo wannan da bidiyoyi ne da mutane suka kirkiro su wanda manzon Allah biya mai sultan wanda ce mafi inganci ba sai an rubuta Qur'ani ba kawai a karanta shi a cikin ruwa a sha ba sai an rubuta ba a karanta a cikin ruwa a sha amma abinda darni malaman gargajiya suke da gargawa suke wannan wani abu ne daban da su suka zo suka kirkiro shi suke ta yi wanda baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata ko da an ruwaito wani ma yana yi to zaka ga ba su da yawa waɗanda suke yi kuma ba magana ce mai inganci ba can da za a mai da hankali a kanta don haka dai ga yadda malamai suka yi ittifaki yadda ake amfanuwa da shi alqur'ani ai amfani da shi sannan abin da ya shafi hayaki hayaki kala-kala ne akwai hayakin aljanu da ake yi na shedanu da suke sawa a yi wannan haramun ne kai tsaye bai halatta ba a yi haramun ne kai tsaye bai halatta ba a yi akwai kuma hayaki na magani ne na gargajiya wanda bincike ya tabbatar a yi hayakin ko turare ko na wannan idan ilimi ya tabbatar da shi babu kiran sunan wani aljani babu kaza to wannan ba laifi za a iya amfani da hayaki ba laifi bane da an yi amfani da hayaki inda ba kiran sunan wani aljani babu wani shirka ko wata bid'a cikin Allah ta'ala a alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wani dan uwanta ne ya kira ta cikin damina yace ta bashi kuɗi in kaka tai zai bata buhun shinkafa to ta bashi kuɗin yanzu tana buƙatar buhun shinkafan ta shin hakan da ta yi halitta
to ayi abin da na sani akwai wani ciniki da ake ce da shi salam sahabbai sun faɗa lokacin da manzon Allah ya zo Madina suna yin salam shine sautu sallahu mutum zai dauki kuɗin sa ya bayar ya ce wa dan kasuwa idan shekara ta kai kaza lokaci kaza ina so ka kamun kayan abinci kaza duk buhu ɗaya na siye shi a matsayin kaza in dai irin wannan ne ya halatta in irin wannan ne ya halatta in dai da sunan salam ne ko salaf ya halatta ka ba mutum kuɗi ka ce ya kawo maka kaya dan kasuwa ne ya san inda zai kawo nomawa zai yi a'a ba ni sunan shi zuwa zai yi ya siyo to irin wannan kuma daman zai karbi kuɗin ne yayi amfani da kuɗin Allahu ta'ala alam amma in ba wannan bane to bai halatta ba
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ita marainiya ce tana da kanwar mahaifiya To tunda tayi aure bai kawo mahaifiyarsa ta bata taba zuwa gidanta ba har ta shekara 4 da ta ƙara haihuwa ma dai still da ta ƙara haihuwa tace har su ma tai aka kira kanwar mahaifiyar bata zo ba to da suka tambaye ta kuma ƴaƴan nata tana harka tana alaka da ƴaƴan kanwar mahaifiyarta ta an tambaye ta ko ta mata laifi tace a'a to shine ita ma take shawara za ta daina zuwa gidanta to shine take tambaya ko ta yi laifi
gaskiya idan ta daina zuwa wajenta ta yi laifi saboda manzo Allah yana cewa silman qata'aka ka sada zumuncin wanda ya yanke zumuncinka dan ka bisa wannan hadisi ina baki shawara ki ci gaba da zuwa gaishe ta koda ita ba ta gaishe ki ke ce da riba kuma Allah zai baki lada
wallahi saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba ta ce wai idan mutum ya mutu wai za a iya karanta masa alqur'ani ta ji an ce da kyau wasu sun ce da kyau wasu sun ce kuma ba kyau
wannan dabi'a da mutane suke yi idan mutum ya mutu a yi ta mai sauka qur'ani bid'a ne ba shari'a bane karatun qur'ani yana da kyau karatun qur'ani abun so ne karatun qur'ani abun kauna ne amma magana ta Allah abin da wasu mutane suke yi sai mutum ya zauna shi fa a lokacin da yake rayuwa ya karanta qur'ani wani wallahi malam ɗakin sa ko qur'ani izu 60 babu kai ko izu 30 babu wai sai mutum ya mutu sai aje a dauki kudi a kai wa gardawa aje a ita sauka qur'ani ai ba ai wani karatun qur'ani ibada ce da wani baya yi wa wani dan haka ba daidai bane kuskure ne koda ku ana zuwa ana biyan kudi a da sunan an yi saukewa ne qur'ani an saukewa ne qur'ani an masa kaza ba daidai bane kamar yadda ba a yi wa wani sallah kuma ba za a zo a yi wa wani karatun qur'ani ba abinda aka shar'anta a shari'a ayi in mutun ya mutu ayi masa addu'a Allah iyaye masa Allah iyaye masa ko in yana da duki ayi mai sadaka jariya a cikin kudin sa aka sa kashi uku a dauki kashi daya aje a gina mai masallaci ko rijiya ko makaranta wannan shine Allah zai kai mai lada amma ba wai aje a tara gardawa su je su ta karanta qur'ani ba aje a ba su kudi a dafa musu shinkafa da wake wannan ba daidai bane ba eh Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan tace ita bazawara ce sun rabu da mijinta shekara uku to duk wanda yazo neman auren ta gaskiya da niyyar zina yake zuwa ita kuma ba za ta iya aikata hakan ba kuma ga sha'awa tana damunta tace amma a cikin sa akwai wanda yazo wajen ta yace wai za su yi aure wata daya amma za su rabu to kuma gaskiya tana bukata shine tace mai hukuncin haka
irin wannan tambayoyi suna da muhimmanci a rayuwa kwarai da gaske na farko dai karki yadda da wanda yace zai aure ki wata daya ku rabu dan shi'a ne dan auren mutu'a ne ki rabu da shi mutumin banza ne ba mutumin arziki bane kar ma ki sake magana da shi ki kau da kai ki watsa kashin sa zai halakar da ke fa zai halakar da ke na biyu ki hakuri Allah ne ya jarabe ki duk wanda yake zuwa neman auren ki yana neman ki da lalata jarraba ne ibtila'i ne ana so a gwada imanin ki ne kuma ki nuna ubangiji ta baraka ta'ala insha Allah ta'ala zaki ci wannan jarabawa ki ci gaba da azumi hanyoyin rage sha'awa akwai azumi a ki rinka azumi dillitina alamis ko ki rinka yin siyamu dauda kana yusumu yawman wa yuftiru yawma dan haka karfin sha'awa ba ke kada yake da sha'awa yarwa duk wanda yake da lafiya yake cin mai kyau yana shan mai kyau dole ya samu sha'awa dan haka ki hakuri ki rike sha'awar ki in ku kika ji kika biya sha'awa damun duk wanda ki ganshi ya shiga cikin wutan jahannama to sha'awa ta kai shi to ina jiya miki tsoron ki biye wa sha'awar ki zama yar wuta karki wannan auren mutu'a auren wata daya auren sati daya auren wata biyu auren wata uku kuma wannan mutumin ki ga mai dan shi'a ne karki sake alaka da shi ki nesa Allah raba mu da masu zagin sahabbai Allah raba mu da masu lalata mana sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam
wallahi saka da alkhairi wannan tace assalamu alaikum tace menene hukuncin to na sauraro sau da kurewar lokaci zamu dakata anan akramakallah
dai
muna godiya Allah ya saka da alkhairi
iya dan abinda muka ga zamu iya kawo muku kenan cikin amsoshin tambayoyin ku wala Allah insha Allah mun samu lokaci ko gobe ko jibi zamu iya karasawa a cikin sati dan na san bamu gama tambayoyin wannan sati ba saboda yawan su yana da yawa muna kira ga yan uwa da suke rubuto tambayoyi su dena rubuto mana labari yan uwa mata duk wacce za ta rubuta tambaya da Allah a daina rubuta mana labari yanzu ga tambaya ina gani rabin shafi aka rubuta ba dole sai kin rubuta mana komai 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 ba kawai ki fada direct me kike da bukata me hukuncin kaza yaya kaza so insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai mun saki haduwa insha Allah sai ku bibice mu a shafin mu na TikTok da kuma shafin mu na Facebook da YouTube din mu insha Allah ta'ala za ku samu amsoshin waɗannan tambayoyi da ikon Allah abinda na faɗa na daidai Allah miki wai da koyi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina kuma fatan Allah ya yafe mana dan uwa injiniya Abdullahi Adam Musa da ya karanta mana tambayoyi Allah ba shi lada ko da kuma da lokacin kuke saurara Allah ubangiji ya yi mana jagora kuma ya samu cika da imani sai mun saki haduwa da ku insha Allah karo na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu